Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Maryam Dauda a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Yau Litinin 11 ga watan Afrilun shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masu sharhi ke cewa bayan da mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya bayyana niyyar sa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben 2023. A jamhuriyar Nijar kuwa ana ta cece-kuce ne bayan da hukumomi suka kama tsohon ministan cikin gida Usman Ibrahim Sise saboda zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a bara. Muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni duk a cikin shirin, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa, lokacin da shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai kammala wa'adinsa. Daga cikin manyan jam'iyyan kasar biyu shine na baya-baya da ya shiga takarar shugabancin kasar mafi yawan al'umma da ƙarfin tattalin arziki a Afirka. Wanda da farko aka zaba a matsayin mataimakin shugaba Buhari a shekarar 2015, Osinbajo ya yi sanarwar ne bayan an shafa watanni ana hasashen ko yana da shirin gadar ubangidansa ko a'a. A wata sanarwa, babban lauyan ɗan shekara 65 kuma tsohon malamin jami'a ya ce shekarun da ya yi a ƙarƙashin jagorancin Buhari sun sa ya zama mutumin da ya fi dacewa da wannan aikin. Ya yi alƙawarin ci gaba da manufofi da ayyukan shugaba Buhari, ciki har da manyan ayyukan shimfiɗa sabbin hanyoyi da layin dogo. Jita-jitar cewa ta yiwu ƙasar Indonesia ta ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a shekarar 2024 ta sa dabban ɗalibai a faɗin ƙasar gudanar da zanga-zanga a yau Litinin. Ɗaliban sun ce ɗage zaben zai baiwa shugaba Joko Widodo, wanda kuma ake kira Jokowi, damar ci gaba da mulki fiye da wa'adi karo na biyu. Widodo dai ya musanta raɗe-raɗen ɗin. Akwai buƙatar a yi bayani don kawar da jita-jitar da ke yawo a tsakanin jama'a cewa gwamnati na ƙoƙarin ɗage zaben ko kuma hasashe game da tsawaita wa'adin shugaban ƙasa ko kuma wani abu mai alaƙa da wa'adi na uku. Abinda Widodo ya faɗa kenan a wani taron majalisar ministocinsa game da shirye-shiryen zaben. A gaban gidan majalisar dokokin ƙasar da ke birnin Jakarta, ‘yan sanda sun yi amfani da barkunan tsohuwa da kuma feshin ruwa don kawo ƙarshen zanga-zangar. Galiban ɗaliban sun bar wurin bayan da suka gana da wasu 'yan siyasa da suka yi masa alƙawarin kare kundin tsarin mulkin ƙasar. Kodayake an samu rahoton cewa wasu 'yan siyasar na goyon bayan tsawaita wa'adin mulkin Widodo, suna cewa yana buƙatar ƙarin lokaci don gyara tattalin arzikin ƙasar wanda ya fuskanci koma baya sakamakon annobar COVID-19. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha na shirin kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine, yayin da ya ce dakaransa za su kasance cikin shiri kuma za su mai da martani. Da yake magana a wata hira a daren jiya Lahadi, Zelensky ya ce kwanaki masu zuwa za su kasance da mahimmanci fiye da kowanne a yakin da aka kwashe makonni 6 ana yi. A wata hira da shirin 60 Minutes na gidan talabijin ɗin CBS na daren Lahadi, ya kuma faɗi cewa ci gaba da kasancewar Ukraine ya dogara ga ƙara ƙaimin Amurka wajen tura makamai, kuma ya ce ya ba shugaban Amurka Joe Biden jerin abubuwan da suke buƙata. Ministocin harkokin wajen tarayyar Turai za su gana a yau Litinin don tattaunawa akan sake sanyawa Rasha takunkumi. A jiya Lahadi, masu goyon bayan Rasha suka gudanar da zanga-zanga a biranen Frankfurt da Hannover na Jamus, inda kuma magoya bayan Ukraine da suka fi su yawa nesa ba kusa ba su ma suka yi tasu zanga-zangar a cewar 'yan sandan ƙasar. Kimanin masu zanga-zangar goyon bayan Rasha 600 cikin ayarin motoci 400 ɗauke da tutocin Rasha ne suka bi ta birnin Hannover da ke arewacin Jamus, yayin da magoya bayan Ukraine kusan 3,500 suka tattara a tsakiyar birnin a cewar 'yan sandan. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya bayyana niyyarsa ta takarar shugabancin kasar a 2023, masu tsokaci da shari'i sun shiga duba yanayin tagomashinsa a takarar. Oshibanjo, wanda ya shiga jerin akasarin 'yan kudu wajen neman duk kujerar, zai shiga takara da mai gidansa Bola Tinubu. Matukar jam'iyyar APC ba mai mulki bata fidda dan takara ta hanyar daidaitawa ba gabanin zaben fidda gwani. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adam Yalhikaya ya aika mana.
And most people do not pay taxes, or the processes for getting government approvals of any kind is cumbersome. And if most public servants want to make money,
Oshibanjo, wanda ya shiga bada misalan ayyukan da ya lokacin yana commissioner shari'a a Lagos, ya faɗi hanyoyin da za a bi wajen inganta lamuran kasar, ciki har da tabbatar da hukumomin gwamnati na aiki tare bisa manufa ɗaya, zuba jari da tara haraji. Oshibanjo, wanda lawyer ne, ya faɗi dabarun da suka taɓa bi wajen tabbatar da saurin gudanar da harkokin shari'a, da yake cewa duk kasar da bata bin tsarin shari'a mai inganci ba za ta kai labarin ci gaba ba. Haka ne yayi magana kan wasu matsaloli na yunkurin azurta kai da karɓar na goro a matsayin hanyoyin da ke nakasa ci gaban kasashe masu tasowa, wato koda suna tattare da ma'adinai masu yawa irin Najeriya. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan siyasa Gambo Manzo, wanda ya aiki da Oshibanjo tun a Lagos, ya ce zai iya yi wa Najeriya adalci.
Babu wanda yake da experience ɗinsa, bisa lura da cewa shi har kasar ya rike wajen sau uku da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce ba shi dama ya jaragamar mulkin kasar nan. Lokacin da Allah ya jarabci shugaban kasa Muhammadu Buhari da rashin lafiya, kuma kowa ya ga irin abun da ya yi na kawo zaman lafiya a yankin Niger Delta da wasu sassan kasar nan ma gaba daya. Kuma kowa yana ganin yadda yake girmama shugabanni, yake girmama malamai, yake girmama na kasa da kuma sarakunan gargajiya. Mu goyi bayansa mu fito ya gaji shugaban kasa Muhammadu Buhari, ba don komai ba sai don ci gaban tattalin arzikin Najeriya da dorewa kan al'amuran ci gaba da aka faro a shekara bakwai da zai kare shekara takwas, Allah ya yarda.
To sunana Honorable Hafiz Kawu, dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar Tarauni a jihar Kano. Tunda ake a tarihin Najeriya ba a taba samun lokacin da aka samu haɗin kai tsakanin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa ba. Ba a taba samun shugaban kasar da a tarihin Najeriya aka bashi dama irin yanda wannan mataimakin shugaban kasa ya bashi dama, ya tura shi ya wakilce shi a kasashen duniya a tarurruka manya-manya masu muhimmanci, ya bashi dama riƙon ragamar kasar nan a lokuta daban-daban.
Tuni kungiyoyi suka bayyana dan yayata muradun takarar Oshibanjo a kudu da arewa. Jagoran magoya baya na kudu, Olawale Shodende, ya yi kira ga shugaba Buhari da duk masu ruwa da tsakiya APC su mara Oshibanjo baya. Tangarda da takarar Oshibanjo ke fuskanta, ko da ma a ce Allah ya kaddara zai samu tikiti, ita ce furta shin zai dora daga inda shugaba Buhari ya tsaya ne ko kuwa a'a. Kazalika, wasu manyan jami'an shugaba Buhari na ɗari-ɗari ko jin haushin Oshibanjo don yanda ya kwaɓe tsohon shugaban hukumar DSS Lawal Daura da ake hasashen shugaba Buhari na matukar ƙauna, da kuma manufofin zuba dala a kasuwa don ɗaga darajar naira wani lokacin da shugaba Buhari ya bashi muƙaddashi da ake cewa ai ya mafi Buhari fasaha. Nasura da Maili Kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, hukumomi a jamhuriyar Najeriya sun cafke tsohon ministan cikin gida Usman Sise saboda zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a ranar 31 ga watan Maris din shekarar 2021, lamarin da ya fara daukan hankalin 'yan siyasa da 'yan rajin kare haƙƙin dan adam. Daga Yamai ga rahoton da Suleiman Muni Barmai aika mana.
Ainihi, hukumar jandarmomi ta ƙasa ce ta kama tsohon ministan cikin gida Usman Ibrahim Sise a ƙarshen makon jiya, wace bayan zaman saurare na wasu awoyi ta gabatar da shi a gaban alkali mai bincike, inda a ƙarshe aka wuce da shi gidan yarin birnin Gaure da ke a kilomita 100 kudu maso gabasin birnin Yamai. Sise Usman Ibrahim, wanda a watannin baya aka tsige shi daga mukaminsa na jakadan Nijar a kasar Chadi, na daga cikin waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da mutumin da ya bashi wannan mukami, wato shugaba Muhammadu Isu. Hasali ma, hukumomi na cewa a ofishinsa na birnin N'Djamena aka tsara juyin mulki na 31 ga watan Maris na 2021. Lauyan da ke kare tsohon ministan Maitre Muhammad Hamani Maiga Salim ya nuna rashin jin daɗi dangane da yanayin da aka kama shi.
Lui comme moi n'avons appris qu'il serait concerné par cette affaire de tentative.
Yana mai cewa ba a bi ka'ida ba, sannan ya ce sai a lokacin da ake shirin kai shi kurkuku aka sanar da shi cewa ana zargin sa da hannu a yunkurin juyin mulkin. Yanayin jikinsa shi ma wata matsala ce da ke buƙatar dubawa. Dalili kenan ya buƙaci a kai shi kurkukun da zai iya samun ganin likita idan buƙata ta taso, sai dai ba a saurare shi ba. Tuni dai wannan batu ya fara ɗaukar hankulan ɓangarorin siyasar wannan ƙasa. Alhaji Asmana Muhammadu jigo ne a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki.
Harkoki da na juyin mulki ƙasashenmu na Afirka baramanmu na cikin matsaloli. Wasu ganin suka in ba suke mulki ba tunda an saba yi, an saba unwani da duke jama'a, yanzu ba a yi, babu su balle a yi wannan abu.
Tsohon shugaban hukumar 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya Usman Sise ya yi ministan cikin gida a zamanin gwamnatin mulkin sojan da ta hamɓarar da shugaba Tanja Muhammadu a ƙarƙashin jagorancin kwamandan Salu Jibo. Shugaban jam'iyyar Model ma'aikata Tahir Gimba na mamakin wannan dambarwa.
Zamantakai a tsakaninsu da shi da masu mulki hatta ɓaci ta kai miƙaƙana abin ya faru ko an kai da abin yana bin mamaki. Bai dace ba a ce shekara ɗaya bayan yin abu sannan a kuma a ce wani kai magana ce ba ga a'a.
Shugaban gamayyar kungiyoyin Rowat masu kare haƙƙin ɗan adam da tabbatar da demokaradiyya Son Allah Dambaji ya gargaɗi mahukunta akan buƙatar gudanar da komai na wannan badakala ta hanyar mutunta abubuwan da doka ta tanadi.
Tunda abu ne wanda a gaban kotu za mu sa ido kuma za mu saurare. Ai zuzan in yayi binciken kuma dole shi to shi ba da sakamako. Yana da hannu a cikin wannan abubuwan da aka tuhuma shi, bai da hannu kan dai shi na da hannu kuma ai ka san ta doka ta tana da abin da ya kamata yi. In kuma bai da hannu wannan kotun kuma tana da alhakin ta maido mai darajar shi da mutunci shi da abubuwan da duk ya kamata.
A daren Talata wayewar Laraba 31 ga watan Maris na 2021 ne wasu sojoji suka bude wuta a kewayen fadar shugaban kasar Nijar na nufin kifar da shugaba Isu Muhammadu kwanaki biyu kafin a rantsar da mutumin da zai gaje shi wato shugaba Muhammad Bazoum. Yan makonni kaɗan bayan haka, binciken haɗin gwiwar hukumomin Nijar da jamhuriyar Benin ya ba da damar cafke wasu daga cikin jagororin wannan yunkuri, Kaftan Sani Guruza da Laftana Abdurrahman Moru. Ana hasashen gurfanar da su a nan gaba kaɗan a kotun hukunta laifukan soja. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya, jami'an tsaro sun sami wata gagarumar nasara na kutsawa gidan Amir, wato shugaban kungiyar ISWAP da ke can cikin dajin Sambisa a jihar Borno. Wanda yake dai bayanai ba su nuna cewa ko an same shi ba ko kuma an kama wani a cikin gida. Ga dai bayanin da suka gani da ke fitowa bakinsu a daidai lokacin da suka kutsa wannan gida. Shankau a jihar Kaduna, jami'an tsaron sun kara matsakami ne wajen shawagi da kuma kai hari ga wasu daba-daba da ke mazaunin kamar sansanin 'yan bindiga da ke cikin dajin Kodawa da kuma Binnin Gwari, kamar dai yadda ɗaya daga cikin mazaunin yankin yake gaya man, wanda kuma bai so a bacci sunansa ba.
Akwai
can gefen gari ba, kamar ina ganin da yadda nake gaya maka, kamar akwai yan Boko Haram da nan da ake zazu. Da muna magana da kaji karan harbin su biyu ne, ɗayan ya tsaya to sai ka ji karan ba daɗi.
Da dai wannan matakai yana ɗauka ne a ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan aiki na 'yan ta'adda a wannan yanki na jihar Kaduna. A halin da ake ciki dai har ya zuwa yanzu, da dama daga cikin waɗanda aka garkuwa da su a jirgin ƙasan da aka kai wa farmaki kusan sati biyu da suka gabata, har yanzu suna hannun waɗannan 'yan bindiga. Kuma wani abin da suka yi, suna ta nuna hotunansu a bidiyo wanda suka ɗauka da kansu suka saki na neman cewa gwamnati ta yi masa abin da suke so in suna son su ceci waɗannan mutane. Har yanzu dai su waɗannan 'yan ta'adda suna ci gaba da garkuwa da mutane da kuma kai farmaki jifa-jifa galibi a ƙauyukan da ke cikin daji, musamman nan wajen Binnin Gwari da Odawa.
Yau ma sun zanguwa wakili ma nan kusa da Odawa sun bibiyo mutane.
Kuna nani yao?
Da dare ne. Ma zubi ne mutane da yawa.
Me ya sunan garin da suka shiga din?
Ungwan Wakilu.
Bayan Udogo?
Hanyar Kudurin ba. Daga nan mata wajen kauyen mu ma suna ta kamawa a akuyoyi da yanzu ma. Akuya ba don sun gama kamun awakin yanzu suna kama akuyoyi ne yanzu.
To.
Sun su kora kawai. Sabidosu. Sannan kuma sun ga mutum na dawo kasuwa wanda rike da waya haifi an za a bin su. Bido kudaden ma. Amma yanzu har suka bari mutum har suka yi kwana biyu har su dawo garin kuma har su je a ba su gudi mai ta damu ba mu da kuɗi. Kuɗin da za su sa ma. Wani mai mai na da yawa ne za su sa. A sabobi ma hina ma suna hau. Amma mu ba dama mu hau sabobi ma suna har da sabobi kawai. Har suka ga mutum har suka ga mashin ne dan dama dan har su an sa abin har su wuce da shi kawai.
Kuma ba su sa muku wani haraji ba kenan?
Ina suna sawa yanzu ma sun sa ma yanzu na kwana-kwanan nan. Ran juma ma sun zo sun sa yanzu suna kira.
Haka nan kuma waɗanda suka yi garkuwa da waɗanda aka kama su a cikin jirgin ƙasa kamar makonni biyu da suka shuɗe suna nan suna ci gaba da jiho bidiyo ta kafofin sadar da zumunta don tada hankalin mahukunta. Shin wannan wani alama ke nan ake gani kuma
me ya dace mahukunta su yi don magance wannan al'amari? Tambaya da na yi wa mai yin sharhi game da harkokin tsaro kenan Dr. Awal Abdullahi.
Kowa ya sani bayan sace mutane da aka yi a jirgin ƙasa a shugabannin nunan sojojin ƙasar Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya fito ya yi bayani da kakkausar murya inda ya bayyana cewa duk 'yan ta'addan da ke Najeriya da ma 'yan Boko Haram ɗin gaba ɗaya za a murƙushe su. Kwana biyu ko uku bayan wannan bayanin da ya yi, ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta ƙara fitowa ta bayyana shugabannin 'yan ta'adda da kuma shugabannin 'yan bindiga a matsayin to wanted, wato ruwa ana neman su ruwa a jallo ko a raye ko a mace. A bangaren su 'yan Boko Haram ɗin sun fito da sababbin salo na kai hare-hare da kuma farmaki inda ba a zato lokacin ba da ba a zato kuma suke yi suke cin nasara. Amma in ka dunkule shi gaba ɗaya, abin da hotunan da waɗannan su 'yan Boko Haram ko kuma 'yan bindigan nan suke nunawa suna da nuna cewa da gaskafa sun ɗebi mutanen kara ɗauka ko ba su ɗauka ɗin ba, tunda ita gwamnati ba ta fito ta ba da cikakken bayanin mutum nawa ka ɗiba ba. To ga su nan a bagge sun nuna sun ɗauke su sun kuma ba su daman su yi maganganu, sun ma yi kira da gwamnati su zo su biya musu buƙatunsu. A wani bidiyo na farko sun ce su ba kuɗi suke so ba, amma labarin mai ƙarfi ya fito har ma da wani bidiyon da yake nuna cewa an ba da kuɗi akan miliyan 100 domin cetan shi shugaban bankin harkokin noma na Najeriya.
Amma kamar shi wannan dangi ne suka yi wannan.
Ba gwamnati ce ta yi ba, dangi ne suka yi. Aikan amai biyu suka yi, suna da maganar su tana da harshen dangu. Ɓangaren farko sun ce ba sa son kuɗi. Sun sake shi ne saboda sun ga girman shi da shekarunsu da sauransu. Bayani na baya da ya fito da bidiyo wanda sojoji suka yi intercepting, wato suka ci nasarar ganin waɗannan kuɗi suka karɓa, shi ne ya nuna cewa 'yan uwa da abokan arziki sun tara wannan kuɗi sun je sun bayar. Suna ƙoƙarin nuna wa duniya cewa suna faɗa wannan ƙarfin da suke cewa suna da shi, kuma suka yi yunƙuri su za su iya cin nasara, kuma har sun yi barazana ya ce za su iya sheƙe su. Sheƙe su wata kalma ce da take nuna za su iya kashe su waɗannan mutanen gaba ɗaya da suka kama. In har ba a saurare su, gwamnati ba ta yi magana da su ba.
To ina nufata irin wannan al'amari?
To abin yana da sarƙaƙiya sosai. Karka manta a baya gwamnati ta ce ba za ta yi magana da su ba kuma babu sulhu tsakaninta da su. Na a wannan karin kuma sun ce sai gwamnatin ta yi magana da su. To idan muka dubi ƙudiri na Majalisar Ɗinkin Duniya, abin da ake kira hostage negotiation, wato inda ake samun tattaunawa da fahimtar juna tsakanin jami'an gwamnati da waɗanda suke garkuwa da mutane domin ceto rayukan waɗanda aka garkuwa ɗin. To bisa ga tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya, to lallai ne a nemi tattaunawa domin su saki mutanen. Matsala ce babba. Hukumomin rundunonin tsaro na Najeriya sun ce sun yi hoɓɓasa sun miƙe za su yi aiki, kuma mun gani gashi nan su ma suna bi suna kamowa. Ko jiya nan an kama sama da mutum 57 wanda aka yi ba ta kashi da su kafin aka same su. Zuwa ranan nan ina da labarin an kama wasu mutum 200 har ila yau a irin waɗannan masu 'yan ta'adda. Amma dai ya kamata a duba abin da idan basira a yi amfani da kaifin hankali wajen zartar da hukunci da kuma yadda za a yi a ceto rayuwar waɗanda ba su ji ba su gani ba aka kama su babu garba babu dalili.
Dr. Awal Abdullahi ne sharhi game da harkokin tsaro a Najeriya.
shugabannin addinai dai suna ci gaba da yin nasiha na cewa a koma ga Allah, a tuba, a kuma nemi afuwa wurinsa da kuma taimakonsa. Farko, ga babban limamin masallacin sarki musulmi Bello, Sheikh Abdulrahman Suleiman.
To babu shakka idan ƙasa ta samu kanta irin wannan hali na ruɗu, to abin da ake fara yi shi kowa ya tuba tsakanin shi da Ubangijin shi, domin kowanne a cikin mu ya san irin laifukan da yake yi. Kuma Allah idan ya yi fushi yakan sako abubuwa wanda za su damu al'umma. Allah yana cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron wata fitina kowace iri ce ba ta shafan wanda ya jawo ta shi kadai. Farko shine shugabanni su yi adalci tsakanin al'umman da suke shugabanta. Talakawa su koma su biyayya ga shugabanni, sannan dukkanmu mu biyayya ga Allah madaukin sarki, kar wani ya cuci wani. Saboda haka wannan sai an koma ga Allah a yi ta istighfari.
Sunana Pastor Yohana YG Buru, ina aiki Ecclesia nan Christ Evangelical garin Kaduna. Dan da haka na farko da akwai Nigeria su koma ga Allah cikin tuba, a yi addu'o'i da kuma azumi domin a samu waraka. In mun roki Allah gafara zunubanmu da ayyukan da muke ba daidai ba, to Allah mai tausayi ne, mai jinkai ne, zai gafarta mana. Na biyu, a nemi wannan mutanen a zauna a sasanta. Na karshe, a yafe wa juna, a yi wa kowa adalci. To wallahi abubuwan guda uku innan in an yi su, to gaskiya Najeriya ta samu waraka.
Sanshab Malfashi, murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Daga ƙarshe dai an tantance tsohon shahararren ɗan wasan ƙasar Ivory Coast Didier Drogba domin tsayawa takarar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar. Tun a watan Agustan shekara ta 2020 ne Drogba ya bayyana buƙatar sake tsayawa takarar zaɓen hukumar, amma kuma aka shaida masa cewa bai cancanta shiga zaɓen ba. An shirya gudanar da zaɓen ne a watan Satumban shekarar ta 2020, amma kuma aka yi ta ɗagewa saboda matsalolin da suka shafi cancantar wasu 'yan takara, ciki har da Drogba. To sai dai kuma hukumar ƙwallon ƙafar duniya, wato FIFA, ta sa baki tare da kafa wani kwamitin daidaita al'amura, wanda daga bisani ya sami sasanta matsalolin, kana ya fitar da 'yan takara shida na mukamin shugabancin hukumar da suka hada da shi Drogba da kuma mataimakin shugaban hukumar mai barin gado Idris Diallo. Drogba dan shekaru 43 da haihuwa ya buga wa kasarsa wasanni fiye da 100, ciki har da gasar cin kofin duniya biyu a shekarun 2006 da kuma 2010. Taurarinsa ya haska sosai a kungiyar Chelsea ta Ingila, inda ya taka leda ya kuma sami lashe gasar Premier 4 da gasar FA 4 da kuma zakarun Turai 1. Hukumar ƙwallon ƙafar Turai, wato UEFA, ta tilasta wa kungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain rufe wani sashe daga filin wasanta a wasan zakarun Turai da za ta fafata da Manchester City a jibi Laraba. Wannan matakin ya biyo ne bayan halayya maras kyau da magoya bayan kungiyar suka nuna a wasan farko ta matakin kwata final ta gasar ta zakarun Turai da kungiyoyin biyu suka buga a makon jiya, inda City din ta yi galaba da ci 1 da nema. Mataki ladabtarwar ya buƙaci kungiyar ta Atletico da ta rufe kujeru 5,000 a filin wasan nata mai ɗaukar mutane 68,000, tare kuma da laƙaƙen sanarwa da ke ɗauke da sakon yaƙi da wariyar launin fata na hukumar ta UEFA. Zakarin tseren mota na duniya Lewis Hamilton ya ƙarfafa yin kira ga ƙasar Afirka ta Kudu da ta karɓi baƙuncin babbar gasar tseren mota ta Formula 1. Yana mai bayyana fatar ganin an gudanar da gasar a nahiyar Afirka. Idan ka ɗebe Antarctica, Afirka ce kaɗai nahiyar da ba taɓa fafata gasar tseren ba a wannan kakar. Hasali ma lokacin da za a iya dangantawa da gasar ta Formula 1 a nahiyar Afirka shine a shekara ta 1993, sa'ad da kasar Afirka ta Kudu ta gudanar da wani tseren mota a Kelami. Tseren na Formula 1 na ci gaba da faɗaɗa ayyukansa na shekara, tare kuma da buɗe ƙofa ga wasu sababbin gasanni a kaka mai zuwa, sa'ad da za a kaddamar da tseren Las Vegas. Hamilton, wanda ya lashe tseren na duniya har sau 7, ya bayyana farin cikin fitowa da tseren na Las Vegas, amma kuma ya ce yana fatan gudanar da tseren a nahiyar Afirka. Wasu rahotanni na bayyana cewa tun a shekarar da ta gabata ne Formula 1 ta soma duba yiwuwar soma tsere a nahiyar Afirka a shekara mai zuwa ta 2023. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan.
To ni sunana Muhammad Khalifa, wanda ke cikin garin Marabi, 'yan banana. To alhamdulillahi wannan wata na Ramadana mai albarka da muke a ciki yana da muhimmancin da baya iya faduwa ga baki, saboda kamar yanzu mu matasa muna amfani da wani abu guda daya, sai a ce watan Ramadana ya zo, yanzu wani laifi da muke aikatawa kamar ƴan uwa na matasa da wanda na san shi ake yi, ƴan uwa kaga wani na shan taba sigari, wani na biyar mata, wani na aikata zunubi da kala-kala, ga sunan shi ita ce shisha, wani gidan rawa, wani kalle-kalle da bai kamata sai mu ba, abinda ƴan uwa suke kallo sai a ce to wani yanzu aboki na wata na Ramadana ya zo, watan ibada ne gaskiya, mu miya kuri mu bar wannan abin har sai bayan watan Ramadana ya wuce. To yawanci mukan daga kafa akan hakan a bari, saboda alfarma da albarka da muke jin uwayenmu da malamanmu suna faɗa na wannan wata. To yanzu tunda mun shiga ciki kuma muna jin haka a zuciyarmu dan mu bari saboda wannan wata, to abu guda ɗaya ne ni da zani iya gai ga ƴan uwana matasa, ya kamata mu hattara mu ankare kuma mu kare yanda muka bari akan wannan wata mai albarka. Mu mun bar aikata laifi wanda Allah subhanahu wataala dama ya ce mu bari, mun bari dalilin wannan wata. To ni abu guda ɗaya ne zan kira ƴan uwana da shi da mu hattara mu ankare, ko da bayan wannan wata ya wuce da rayuwarmu ya bar mu lafiya, dan Allah dan annabi ƴan uwana, abinda muke aikatawa wanda muka ji mun bari saboda alfarma wannan wata, mu yi kokari mu sa shi a zuciyarmu, Allah zai taimake mu, mu jaye mu kiyaye kamar yadda muka kiyaye dalilin wannan wata mai alfarma. In ka kiyaye gabaki ɗaya abinda ka kiyaye shine alkhairi, shine arziki, shine mutunci, shine komai a cikin rayuwarka wanda zaka sadu da Ubangiji.
Yanzu kuma sai labari a takaice.
A yau Litinin mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa, lokacin da shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai kammala wa'adinsa, wanda da farko aka zaba a matsayin mataimakin shugaban Buhari a shekarar 2015. Osibanjo ya yi sanarwar ne bayan an shafa watanni ana hasashen ko yana shirin gadar ubangidansa ko a'a. A wata sanarwa, babban lauyan dan shekara 65 kuma tsohon malamin jami'a ya ce shekarun da ya yi a ƙarƙashin jagorancin Buhari sun sa ya zama mutumin da ya fi dacewa da wannan aikin. Jita-jitar cewa ta yiwu ƙasar Indonesia ta ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a shekarar 2024 ta sa dabban ɗalibai a faɗin ƙasar gudanar da zanga-zanga a yau Litinin. Daliban sun ce ɗage zaben zai baiwa shugaba Joko Widodo, wanda kuma ake kira Joko Wi, damar ci gaba da mulki fiye da wa'adi karo na biyu. Widodo dai ya musanta raɗira ɗin. Akwai buƙatar a yi bayani don kawar da jita-jitar da ke yawa tsakanin jama'a cewa gwamnati na ƙoƙarin ɗage zaben, ko kuma hasashe game da tsawaita wa'adin shugaban ƙasa, ko kuma wani abu mai alaƙa da wa'adi na uku. Abin da Widodo ya faɗa kenan a wani taron majalisar ministocinsa game da shirye-shiryen zaben. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha na shirin kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine, yayin da ya ce dakarunsu za su kasance cikin shiri kuma za su mai da martani. Da yake magana a wata hira a daren jiya Lahadi, Zelensky ya ce kwanaki masu zuwa za su kasance da muhimmanci fiye da kowanne a yakin da aka kwashe makonni shida ana yi.
To masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kanmu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa da Jule Levis Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.